sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta wayi gari.
Assalamu alaikum jama'a, barkamu da asuba. Ga cikakkun labaran duniya, mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Babban jami'in sojan Amurka ya gargaɗi Rasha cewa za ta dandani kudanta a cikin tsananin tashin hankali idan dukkan bangarori suka yanke shawarar warware wannan rikici akan Ukraine da ƙarfin soja. Shugaban kwamitin haɗin gwiwar manyan hafsoshin rundunar mayakan Amurka Mark Milley shi ne fitar da wannan gargaɗi ƙarara a wani taron manema labarai a ranar Juma'a tare da sakataren tsaron Amurka Lord Austin, inda mutane biyun suka hakikance cewa bala'i za ta fada wa Moscow idan bata janye daga rikicin ba. Kashedin Amurka na ranar Juma'an na zuwa ne a lokacin da rikici tsakanin Rasha da Ukraine yake ƙara tsanani. Rikici ya barke tsakanin rundunar mayakan Kurdawa da mayakan kungiyar IS a kusa da wani gidan yarin Siriya, inda ake ci gaba da tsare mayakan jihadi da dama, a cewar wata kungiyar sa ido a kan yaƙi. Wani samami da mayakan kungiyar suka kai a kan katafarin gidan yari na Gwairan a kusa da garin Hasaka da ke arewa maso gabashin Siriya a ranar 20 ga watan Janairu shi ne haddasa babban fadan da ya sanadin mutuwar mutane 260 kana ajiya a sabar. Injin buldoza ya tattara gawarwaki aka kwashe domin a binne su. Rundunar Syrian Democratic Forces mai samun goyon bayan Amurka ta sanar cewa ta kama gidan yarin a ranar Laraba, amma hakan ya haifar da ci gaban ayyukan soja. Arangamar ta jiya Asabar ta faru ne a harabar gidan yarin tsakanin rundunar Syrian Democratic Forces da rundunar tsaron Kurdawa a ɗaya ɓangare. Kana mayakan ISIS kuma suna lallabe a wuraren, a cewar kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Syrian Observatory. Wata guguwar arewa maso gabashin Amurka mai ƙarfi ta yi kace-kace da galibin gabar tekun gabas a jiya Asabar, inda dusar kankara ta yi ta zazzagewa ta kuma hana tafiye-tafiye a wuraren. Kana aka samu ambaliya a bakin teku tare da barazanar samun sanyi mai tsanani. An samu sama da santimita 45 da dusar kankara a jiya da rana a wani yanki na Long Island a New York, yayin da a Bayview na New Jersey kuma aka samu santimita 48 na dusar kankara. A jiya Asabar an soke tashin jiragen sama a New York, Boston da Philadelphia, a cewar FlightAware, wani dandali da ke yada labaran jiragen sama. Sama da tashin jirage 4,500 ne aka soke a filayen sauka da tashin jirage a yankin arewa maso gabashin Amurka. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An yanke wa kimanin mutane 50 hukuncin kisa a ƙasar demokaradiyyar jamhuriyar Congo a jiya Asabar na saba da kashe wasu ƙwararru daga Majalisar Ɗinkin Duniya da suka hada da Zaida Catalan da kuma Michael Sharp a shekarar 2017, wanda ƙungiyoyin rajin kare haƙƙin bil'adama ke bibiyar shari'ar su. Wani jami'in shige da fice na ƙasar yana cikin waɗanda aka zartar da hukuncin kisa a kansu, yayin da aka yanke wa wani kananan soja hukuncin ɗaurin shekaru 10 a gidan yari, inji Thomas Fesi, babban jami'in bincike a kan Congo a ƙungiyar Human Rights Watch. Congo ta daina kisan waɗanda aka yanke musu hukuncin kisan a cikin shekarar 2003, a don haka waɗanda aka yanke wa hukuncin za su zauna gidan yari ne tsawon rayuwarsu. A ƙarshe, ƙungiyoyin rajin kare haƙƙin bil'adama suna zargin cewa 'yan sanda da ƙananan sojoji a Bangladesh suna tilastawa iyalan mutane da aka tilasta musu ɓacewa su fitar da wata sanarwa cewa sun yaudari 'yan sanda ta hanyar ɓoye bayanai akan yadda 'yan uwansu suka ɓata. Wani rahoto mai shafi 57 da ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta fitar a watan Agustan bara, ta ce duk da ingantattun shaida masu tushe da ke nuna jami'an tsaron Bangladesh sun tilasta wa mutanen ɓacewa, jam'iyya mai mulki ta Awami League ta yi watsi da kiran da gwamnatoci masu ba da tallafi da hukumar kare 'yancin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙungiyoyin jama'a da ta magance aƙidar rashin hukunta masu laifi. Masu fafutukar kare 'yancin bil'adama sun ce hukumomin tsaron kansu sun rubuta sanarwar kana suka buƙaci iyalan mutane su sanya hannu a kai domin a ga cewa iyalan ne kansu suka fitar da wannan sanarwa.
Na Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Shigowa zauren VOA. A makon da ya gabata, mun fara jin ta bakin mahalarta zauren, inda wasu suka yi tsokaci, wasu kuma suka bada shawarwari akan maudu'in namu na illar da sace-sacen dalibai ke yi a makarantun arewacin Najeriya. Yau ma, za mu ci gaba da jin bayanan mahalarta taron. Ku biyo ni.
Assalamu alaikum. Sunana Buba Musa. Wani ƙarin bayani shine, duk 'yan Najeriya sun san kuɗin da ake kashewa daga 2009 zuwa yau akan tsaro. Wai ba a taɓa tambayar su kuɗin nan da ake fitarwa a budget me aka yi da shi? An sai equipment, ya kamata a sai gadgets da equipment, duk sun sani akwai kuɗin nan, muna da arzikin da za a yi haka. Gaskiyar magana kamar yadda daktar ya ce ba da gaske suke ba. Ba sa so 'ya'yanmu su yi makaranta. Wasa su ƴaƴanmu su samu ilimi kamar yadda suka samu. Sun fi so su yi mulkin kama karya. Kuma kamar yadda shugaba Jonathan ya taɓa faɗa a 2014, ya kira su gaba ɗaya gwamnonin ne ya zauna da su ya gaya musu. Ya kamata ku yi wani abu akan al'umma, saboda tura tana nema ta kai bango. In ta kai bango, za su revolting against government. So abin yana tafiya. Mutane tun suna haƙuri fa mutane haƙurinsu ya soma ƙarewa. Gaskiyar magana kenan, saboda duk muna da ƴaƴa. Mu ma muna so ƴaƴanmu samu rayuwa mai kyau, su yi ilimin na yanda kowa ya yi, su ma su ci ribar zaman duniya. Amma manyanmu ba haka suke gani ba, ba da gaske suke ba. Gaskiyar magana kenan, that's the bottom line. Recently gwamna Masari ya ce kowa ya fito ya kare kansa, za a koma kamar America, kowa zai nemi abin kare kansa, saboda gaskiya tura ta kai bango. Za mu kai ga haka, wallahi za mu kai ga haka. Ranke dade, kowa yana son ƴaƴansa fa. Su dan Allah ya ba su resources na al'umma a hannu, su shikenan. Mu ba mutane ba ne, ha ba zai yiwu ba fa. Lokaci ya kawo kai fa. Bismillah.
Assalamu alaikum. Mai magana Najib Garba Sudawa. Zan yi magana a matsayina na uba. Wannan maudu'i da ake tattaunawa akan matsaloli da ake samu na sace dalibai a makarantu, wannan abu ne wanda ya shafi kowa da kowa. Ya shafi iyaye, ya shafi gwamnati, ya shafi su kuma ɗaliban da abin yake faruwa a kansu. Domin ba ƙaramin tashin hankali ba ne a ce kai a matsayinka na uba kana da burin ɗanka ya samu ilimi, ka ɗauke shi ka kai shi makaranta domin ya samu wannan ilimin. Kuma wasu ɓata gari suna can saboda sun maida abin kamar sana'a, sun zo sai dai a zo a ce an ɗauki yara an tabu da su kamar dabbobi. To ni gaskiya abu nake gani gaba ɗayanmu daga kan gwamnati uba gaba ɗaya, kowa muna da laifi. Akwai rawar da kuma za mu iya taka domin kawo ƙarshen wannan abu. Kamar yadda daktar ya faɗa, yawanci abubuwan da ake gaskiya ba da gaskiya ake yi ba. Domin abu ne za a ringa yi kamar tatsuniya. Domin da abubuwan da ake faɗa muke ganin, muna jin labari harkar an zo an ɗauki mutum an yi garkuwa da shi an ce sai ba da kuɗi. Da abu ne muke karanta a Nobel, James Hadley Chase da kuma fina-finai da muke karanta za a zo a ce. To yanzu kuma abin gashi ya zo mana har bakin ƙofar ɗakin mu. To ni shawara da zan bar, wannan abu ne wanda ya shafi mu kowa da kowa. Saboda haka sai an zo an haɗa ƙarfi da ƙarfe da masana, duk wani wanda yake masu ruwa da tsaki, domin a kawo ƙarshen wannan abu. Kuma abin da yasa ake kullum ake ta faɗa gwamnati, domin ita ce take da shugabanci. To gaskiya magana, gaskiya gwamnati ba da gaskiya take ba, domin abubuwa ne da suke faruwa. Gaskiya mu da muke zaune a gefe, wanda mu duk da mutum ma ba harka tsaron ya karanta ba, sai ya ga cewa a tunaninsa akwai inda mutum zai iya tunanin inda an bi ta haka da ba yi haka ba. Amma saboda ganin shawara da zan bayar, a ci gaba da addu'a, Allah kamar da ƙarshe wannan abu. Amma kuma gaskiya kowa yana da role ɗin da zai playing a cikin wannan abu, indai har da gaskiya yake. Yawa, assalamu alaikum.
Jama'a assalamu alaikum. Sunana Saminu Dauda. Doctor ya yi magana, sakataren ilimi na jihar Kaduna, duk kowa ya ba da gudunmuwa abubuwan da ke faruwa. Ni ta inda zan fito, wato shi ne cewa mutanenmu na arewa, ba gaya kanmu gaskiya, babu haɗin kan mutanen arewa. Yanda Yarbawa da Iyamurai suke ba mu da shi, kuma ba mu da kishin arewa. Wannan abu ba wai maganar musulunci ba ne, ai ba mu kaɗai ba ne arewa. Kamar yadda Hajjia Aisha ta faɗa, mun samu kanmu a wani yanayi na jarrabawa. wallahi talata ba faɗa wannan magana a wannan zauren wajen gabda annoban nan da ake kira COVID-19 za ta fito, cewa shine almubazzarancin da muke yi, fasikancin da muke, wallahi tallahi sai mun koma ga Allah. Mun samu kanmu a cikin wani yanayi ga talauci a cikin family na, kuma zan gaya muku takaitaccen wani abu da wani abu yake har yanzu abun yana damuna. Tsakanin Kebbi da Sokoto, wani bawan Allah ya je sai da shanun shi 650,000 ya tafi gida, yana zuwa ya bawa matarsa sako ya bar gidan, sai wasu mutane hudu suka zo da bindigogi sun rufe fuskokinsu. Ina mijinki? Suka ce baya nan. Bai bar miki sako ba? Ta ce ai nama ne kawai ya bari. Ta ce to je ki dafa mana naman nan, ɗanye ne, ɗanye ne su bar mata, za mu jira shi. Ta je ta dafa naman nan, da yake Allah ya zo ya bata wani basira, wallahi ta dafa naman nan ta safiya fiya a ciki. Suka zauna suna jiran shi, suka ci wannan abincin, cikinsu ya ruɗe, duk suka mutu. Kafin ma su mutu, wani ce a karo sai ce ai duk tana wani hada muku. Tana suna gama duk suka mutu, ta kwashi bindigogin nan ta sa su a gefe, ta yi ihu, aka kira jama'a, aka kira police, suka zo suka jinjina mata, suka ce mata kin yi abin da ya kamata, yanzu me ya abin yi, a bude fuskan su a gani. Wallahi mutumin da za a bude fuskar shi na farko ubanta ne mahaifi, na biyu kanin mujin, sannan da wasu mutane guda biyu da ba a san su ba. Me za mu ce su jama'a? Mu tashi mu sake halayen mu koma ga Allah. Mun shiga wani yanayi, sannan kuma mu sani cewa muna da makiya a arewa, muna da makiya a ƙasar waje. Idan kun tuna maganar da marigayi ya faɗa, Allah ya ji kansa da rahama, bai ta masu da ɗan masani, ya ce ya sadu da wani professor ya gaya mu cewa idan arewa za ta Najeriya ta mulki shekara 20 ba sassauci, to za mu zama wani Japan, amma ba za mu bari ba. To ga yanayin kanmu da muke ciki. Jiya nake ji a labari gwamnoni sun ce ba yanda za su yi, me suke da kuɗin security board da ake nan basu, mafi kankanci $500,000 duk wata, wanda ya fi $1.3 billion tsakanin Lagos, da me suke da wannan kuɗaɗen? Kamar yadda wani bawan Allah ya faɗa, ya ce yes, talakawa ma muna cutan kanmu, ba gaskiya, ba aldaji, danna haƙƙin kan jama'a. To Allah ba zalimin kowa bane, ya halice mu ne dan mu bauta masa. So saboda haka jama'a, wallahi mu tashi mu koma, mu tuba, mu koma ga Allah. Idan muka koma ga Allah, ba na taɓa faɗa cewa idan $100 million shugaban ƙasa zai kawo ƴan security, ba mu daina wannan ba inda za mu je. To jama'a mu tashi mu, kowa ya duba me nake ba daidai ba, me kake yi wa jama'a, daga sama ne har ƙasa, ba wai maganar jami'a tare ba. Da fatan Ubangiji Allah ya kawo mana mafita, kuma idan muka koma ga Allah insha Allah, nan ba daidai ba, za mu je inda muke so. Allah ya mana jagora, Allah ya taimaki ƙasarmu, shugabanninmu Allah ya musu jagora, mu kuma da muke nan wajen Allah ya taimake mu, kuma Allah ya ba mu ikon jama'a. Assalamu alaikum.
Bari fara da jama'a. Assalamu alaikum. Da farko dai sunana Mama Balaraba, yar gwagwarmaya, kuma shugaban mata na community anan Abuja, sannan kuma ni ce treasurer ta Filmmakers Association, wato MOPAL. Da farko ina manyan baki maraba sannunku da zuwa, sannan kuma ina jinjina wannan baiwar Allah, wato matan da aka sace mata ya daga ƙarshe ta ce ta yafe, ba ƙaramin abu bane, a matsayinta na uwa ta yi daidai, ta yi abin da ya dace, ta nuna example cewa lalle ita mai ilimi ce, kuma dama amfanin ilimi aiki da shi. Sannan shi kuma mai girma, wanda ba tsoro, ba gudu, ba ja da baya, irin ku da a ce za ku fito takara sai a ba ku shugabancin ƙasa, duk da kowa ma idan ya je wajen akwai waɗanda suke zuwa su dinga loving ɗinsu, amma mun san wanda zai iya fitowa haka ya faɗi wannan magana ba tsoro, to tsakanin da Allah, Allah ya baka lada. Sannan kuma abinda ni nike magana akan shi ne, na farko idan ba mu manta ba, shekarun baya ana ta maganan cewa census an yi zaɓe, aka ce ƴan arewanmu baki ɗaya da akuyoyinmu da ƴaƴanmu ƙanana da kajinmu ake zaɓe, saboda haka mun yawa, ta yaya za a yi a rage mu? Wannan magana ce babba wanda kowa ya ji ta, kuma gaskiya ne yanzu an fara rage mu. Sannan na biyu shi ne, idan kuka duba yanzu galibin manya-manyan makarantun private school masu kuɗi ne su ne suke buɗewa da asibitoci, saboda haka idan kai ka tashi ka ce kai talaka ne, ka kai ɗanka makarantar talakawa, to dama ka sani dai sai dai kai ta faman cika da addu'a kullun, kai ta fatan alkhairi ya sa ƴaƴanka su fito lafiya. Sannan na biyu, maganar da nake so in faɗa shi ne, wannan abun fa ba waya ɓoye ake yin shi ba, ana yin shi ne ma freely, saboda ko kwanan nan ya faru haka a jiharmu, mutane ne yara aka je aka kama su guda biyu aka ce iyaye sai sun bada miliyan 4 suka bada miliyan 4 din suna bada miliyan 4 din wallahi madadin a sako yaran sai aka ce oho to ashe da mama gidan da kuɗi a riga suke fa daga ƙarshe sai aka yi requesting miliyan 20 kuma suka fada gaga cewa idan ba a bada wannan miliyan 20 ba za su ko wayannan yaran ba saboda haka kenan anan ni abin da nake roko ko kuma abin da zan yi bayani shine duk yanda kuke tunanin arewa yanzu tafi karfin haka kuma kar a manta fa duk wannan abubuwan da yake faruwa kowa ya sani yanzu ni ba zan taba manta ba lokacin da ake magana agent na tuna form ake sayarwa naira 10 ake neman ƴaƴan talaka su shiga soja shekara uku da su fito da ta NDA su fito da anin daya bayan wata shida a kara musu anin daya amma yanzu idan kuka duba wallahi duk wanda dan sa ya gama NCE yace bai samu aiki ba yana neman soja to sai dai uban ka yana da miliyan 1 ko miliyan 2 ba a ba dan talaka a arewa yanzu kuma an kullura ƴan kudu yanzu su suka fi shiga soja saboda da masu ƴan kasuwa ne suna kishin abun ba su samu ba mu kuma da muka samu yanzu an maida shi kasuwanci daidai da koyarwa ma da kuke yanzu kasuwanci ne idan danka ya gama makaranta in dai baka maida hankali ba to sai dai ta zama shekar 10 in yaje dan sa cika za a kai shi kotu amma ga mai rubutu da biro yana cin komai ba a ce an kai shi kurkuku amma da yasa cika za ƴaƴanmu ne fa sannan su manyan nan abinda suke tunani Dubai ya zama musu kasa can suke zuwa su koyo kudin su je su gina gidajen su siya akan ruwa su debi ƴaƴan su su kai saboda su sun san ƴaƴan su ba su da ilimin ƴaƴan talakawan da aka rena masu cin miyan kuka su ne ake sa su a wannan makarantar kuma sannan daga baya idan sun girma su dawo su zama mutane to yanzu ana nema a kare mu ni abinda zan faɗa anan gaskiya fi sabilillah shine duk yanda za a yi mu mutane ne masu rai don ba zan manta ba alƙura yayi wata magana Allah ya ji kanshi yace da idan ya kama barayi yaje ya kai su ana musu hukunci amma daga baya ya gano cewa yana kaiwa bai baro police station din ba yana juye ba sai ga barawo ya biyo shi a baya to wannan tambaya ne zan yi wa manyan mu ta ina ake farawa ne jama'a mu dai an ce security an kasa shi sama da abinda muka san security da police da soja na sama da na kasa to yanzu an babbaza su amma ga su nan akan titi amma mu ba mu san menene ake nufi da wannan abu ba saboda ka gaskiya zan bi magana akan cewa kawai mu sa addu'a bayan addu'a kuma da dai ana sa walki yanzu an ce haramun ne ai akwai wani waje da suka je satan mutanen aka biyo su da walkin aka shiga aka daure dajin bayan an daure dajin kuma daga nan ba su kara koma ba kuma a wajen jahan Kebbi ne saboda haka ina ganin kila suna nema ne mu koma gargajiya in an ce za a koma gargajiyan fa akwai ƴan gargajiya assalamu alaikum
kina da ra'ayi ki bayani akan maudu'in mu na illar sace-sacen dalibai a makarantu musamman a shiyoyin arewa da yadda zai shafi ilimi a shiyar arewa barka dai sunana Patricia Bako ni dai bazan ce komai akan wannan maganan ba don maganan arewa da muke yi ba kaman lokacin mu bane ni yar arewa ce daga Kaduna amma an haife ni a Kano kuma duk komai nawa nayi a Kano amma kuma lokacin mu ba mu san addini ba kowa namu ne you understand don ni har gobe kawaye na da zan ce wannan kawata ce duk musulmai ne don a ciki na tashi so ba mu taba ko ƴaƴanmu yanzu da jikokin mu ba mu san wannan ba amma tunda aka kama ganin addini sai ya raba mu so tunda addini ya raba mu ni ban da abin da zan ce arewa dai ban tsaman za ta zama arewa kuma ba sai dai mun yi da gaske wannan addu'a da ake ce mu yi addu'an nan muna yi amma ai Allah ba azalumin kowa bane sai mun bincike kanmu don manyan mu sun rube mu da addini naje Jos kaman shekara 4 kenan o 3 abin ya bani mamaki da naje gurin akwai wurare da krista ba zai iya shiga ba akwai wurare da musulmi ba zai iya shiga ba amma da yamma ko da daddare na sauka a refio sai muka ce bari mu je wani guri wani gida sai muka taka ha muka ga yara bazan kira sunayen ba yaran masu kuɗi musulmai da krista duk suna tare abin ya bani mamaki ranan naji tsoro nace a wannan justin aka ce kwarai to mu talaka shi yake kashe kanshi tunda mutanen nan fa da daddare suna tare ba su san wani wai krista da musulmi ba sai mun koma gidan jiya mun bincike kanmu wannan Allah da muke kira din nan Allah din nan namu shine kuwa muke bi da mutanen nan suna ta rudin mu ba gaskiya a ci so ranan da muka binciki kanmu muka san wannan yaran ayan arewa ne ke wahala ba ƴan kudu ba kuma ba ruwan yan kudu a maganan nan ba ruwansu wannan ya rage namu manyan suna ta rudin mu duk ƴaƴansu sun kwashe sun kai waje so gara mu bincike kanmu
da bayanan madam Patricia Bako zamu dasa aya a yau sai Allah ya kai mu makon gobe zamu dora a madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da waɗanda muka yi aiki tare a wannan zauren da Solomon Abo da ya daidaita sautin shirin ni ce Madina Dauda mu huta lafiya
to a gaida Madina wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kullun za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa akan mita 102.5 ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar internet a lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a koda yaushe yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da Rayo Binne
jama'a assalamu alaikum barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni shirin da ke haska fitila kan fadi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa
binnin Abuja wani binni ne mai abun mamaki binni ne da ya kunshi mutane daban-daban masu sana'o'i daban-daban da ayyuka daban-daban wani idan yaji an ce binnin Abuja sai ya dauka cewa kamar ma'aikatan gwamnati ne kadai a cikin birnin amma zaka tadda ma'aikata masu mutane masu kananan sana'o'i a cikin birnin nan na Abuja kamar yanzu haka ku biyo mu a hankali ga nan da wani malami mai sana'ar rake wanda yanzu nake so na zanta da shi malam ko menene sunanka
sunana Isiyaku
to malam Isiyaku naga kana saida rake kamar daga wace jiha kake
ina jihar Jigawa
kai dan jihar Jigawa ne a ina a jihar Jigawa
kafin Hausa local government
kai dan kafin Hausa ne local government to me yasa ka zo ka fara wannan sana'a ta rake
wannan sana'a ta rake na zo ne domin nima na koyi yanayin kasuwanci na san yanayin yanda ake sana'a haka na rake
to kaman yanzu ka kai shekara nawa kana wannan sana'a a nan garin
ko Allah na kai shekara daya nana yin wannan sana'a na rake
ganin cewa a nan zaka kalla kaman wani binni ne da wasu suke dauka kaman binni ne na ma'aikatan gwamnati shin kai kayi karatun boko kuwa
shin nayi karatun boko
okay
nayi karatun boko
okay kaman zuwa wani mataki ka kai na karatunka
kai ban yi mataki ban dau mataki da yawa da dama ba kadan na dan taba ne shine sai na bar shi sai na koma na arabi
kaman kai primary ne ko secondary
nayi secondary
to yanzu kaman yanzu jarin wannan rake da kake saidawa haka da nake gani yanzu haka ya kai na nawa
jarin rake na ya kai kamar kimanin 6000
naira 6000 ito kamar a rana kana kamar cinikin nawa
a rana kamar cinikin 7000 ko 8000
a wace anguwa kake zaune a nan birnin Abuja ganin cewa birni ne da yake da tsadan gurin zama
ina cikin Bilat Asokoro
okay ana kake zama to kamar yanzu a wannan anguwa kana biyan kamar haya kamar nawa nawa kake biyan kudin haya a wata
ina biyan kimanin haya kamar naira 5000 a wata guda
ba ka ganin cewa kaman wannan sana'a da ka zauna a gida can garin ku Jigawa kana yin ta ba ka ganin da ta yafiye maka ko kana ganin anan zaka fi samun alheri
ina tunanin anan kaman zan fi samun alheri
shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu huni lafiya
to a gaida Malam Sale Namu ne yau sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da har hada shiri da bada umarni, alheri ke muku fata, alheri ku ni lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.